وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
الله سبحانه وتعالى يا كيرا دوام بسيط ما سوء إيماني أكان سبدي wani wasila wato ayyuka a kwanai kamar da muka ji bayani waɗanda za su sadar da su zuwa da samun yardar Allah su yi ma Allah da'a su nisanci abin da Allah ta'ala ya hana sannan kuma su dage wajen tafarkin Allah subhanahu wata'ala tun daga yin jihadi nau'i guda uku imma ya zamanto jihadun nafs wanda mutum zai fara faɗa da kansa da zuciyarsa don ya tanƙwasa ta wajen bin Allah sannan akwai jihadi kuma wanda ake yi fi nasratid din imma amfani da dukiya don taimakon addinin Allah sannan kuma akwai jihadi wanda yake muharabatul a'da to Allah ya yi kira akan a yi jihadi don tafarkinsa lalle ne an yi haka za a samu rabo to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗannan da suka kafirta suka ƙi bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo da shi suka juya baya a alkawarin da suka riƙa na bautar Allah to idan har suka mutu akan wannan law anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce suna da abin da ke duniya baki daya wa mithlahu ma'ahu a kawo kuma wani irin sa ma tare da shi duk abin da ke cikin duniya duk abin da ke cikin duniya na arziki a ce suna da mallakarsa a ranar alkiyama amma sake kawowa irinsa kuma duk mallakarsu ce a ƙaddare da ya fita bihi min azabi yawmil qiyama don su yi fansa da shi su fanshi kansu daga azaba ranar alkiyama a dalilin kafirci ma ta kubbila minhum Allah ya ce ba za a amsa musu wato Allah yana jaddada mana cewa a ranar alkiyama abin da ke kubutar da bawa a wajen ubangijinsa shine abin da aka tallata masa a ayar baya ittaqullaha wattabu ilayhi alwasila wa kenan attaqwa wal amalu salih kullum wannan al-iman wal amalu salih kullum shine abin da yake zamantowa umda na kubuta gaba wa ranar alkiyama al-iman wal amalu salih mujarradin imani mutum yayi ba tare da kyawawan ayyuka ba baya masa tasiri a kiyama saboda shi imani baya cika har sai lokacin da ake kyawawan ayyuka shine zai wa mutum kan daga garki daga shiga wuta eh na'am mutum yana shiga wuta yana da imani amma wanda yake da imani baya da wama wuta to amma imani ba tare da kyawawan ayyuka ba baya yi wa mutum kan daga garki daga shiga wuta zai dai shige ta imanin nasa kuma zai ke fidda shi kamar yadda nassosin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi to amma babban abin da ke hana mutum shiga wuta shine al-iman wal amal salih kuma sannan ayat ta sake jaddada mana cewa dukiya bata amfani a ranar alkiyama babu ita ba to a kaddara inda ana da ita ba za ta amfani amfanin ta yana karewa ne a nan duniya amma kiyama dukiya bata amfani yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim cikin abinda annabi Ibrahim Allah ya kaito yake faɗa Allah ya jaddada a ranar da dukiya ko ƴaƴa ba sa amfani sai wanda ya je ma Allah da zuciya kubutacciya ma'ana sai wanda ya je shi da al-imanu wal amalu salih to kaga kenan a ranar al-qiyama da mutum zai bayar da komai ma Allah ta'ala ya ce yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'bihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji Allah ce kalla don haka nan wajen ana nufi kenan inda ma a ce dukiya ne zai hada da duk mutanen da ke cikin duniya ba zai kubuta ba wallantana ranar alkiyama ana sakamako wa bawa ne da abin da ya aikata wanda ya aikata laifi al-mujrim musamman wanda ya kafirci da nan Allah ya ambata innal ladina kafaru yawaddul mujrim mai laifi wanda ya kafirci zai yi buru law yaftadi min azabi yawmi idhin da ma a ce zai fanshi kansa daga azabar ranar alkiyama bai bane ya ce duk ƴaƴansa a sasu a wuta shi ya kubuta wallahi wanda za a saka shi a wuta ba damuwarsa ba ne an sa kowa shi ya tsira wallahi al'abu da zai yi burin ina ma a ce ƴaƴansa a fanshe shi da su ƴaƴan da yake ta son nan ba yake ta tattalinsu yana kula da su yana san al'amuransu suke wutata wani ma zai hana haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa yana so ya bar ma ƴaƴansa su gada wani ma zai saba zumunci saboda kokarin kiyaye ƴaƴansa to a ranar alkiyama in har bai je ma Allah da kalbin salimin ba to zai buru ina ma da a ce ya fanshi kansa da ƴaƴan wa sahibati matan nan tasa da hajiya ita ma ina ma a bayar da ita kawai a sa ta shi ya kubuta bi banihi wa sahibati wa akhihi da dan uwansa dan uwa cikin umma da kake tarkewa to da shi ma zai mutum sai burin a sa shi wa fasilatihi allati tuwi dangin sa wanda yake komawa zuwa gare su kowa ya taba shi dangi za su zo su ce ai dan gidan babban mu ne aka taba mu ma za mu je duk su taru duk wata hidima ya ta shafe shi da ga dangi kowa yana kawo ta sa gudun mawa ya bada kariya to sai ya ce duk dangin ma da za a sa su a wuta shi ya kubuta kai barkana wa ma fi al-ardi jami'a kai da duk kowa ma a duniya kowa za a sa shi a wuta thumma yunjihi shi kuma ya tsira wallahi mutum zai buru haka to kaga kenan a shi'ara na alkiyama babu abin da yake farsan mutum Allah ce kalla hakan ba zai yiwu ba dan ba za a karɓi fansar wani akan wani ba wa alaysa lil insani illa ma sa'a ولا تزر وازرة وزر أخرى كما أرانا القيامة دوكي الباب إتا بل تنام تيه فانسا ميكي فانسا مجم كاوا وانتجوزا الله كواب يوكو سيايو والله تعالى يتي إندا أتي سنة دما كاقا لو أن نحرف امتناء اللي امتناء أنا أمنا تيوا باب شي بشي براسا مبوايكي بشي liyastadu bihi min adhab yawm al-qiyama Allah ce ma tuqbila minhu ba za a amsa musu ba walahum adhabun alim kuma suna da azaba mai tsaki a dalilin kafirci yuriduna wai su burin su suna fata ne an ya karjo minan nar akan su fita daga wuta fatan su su fita daga wuta a tsayar da su a sa kowa waya talabuna zalika qailin suna ma bi dan hakan a ranar alkiyama da za su ce rabbana akhrijna minha wanda suka shiga wutar kenan rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya allah fuddamu mun cikin wutar nan suke fada in muka kuma aikata irin aikin da ya sabbaba musu shiga wuta suka ce to masu sun zama azzalimai kaga daga kalamin su ma ba tumba to aske ce fa in udina fa inna zalimun bas yadda a farkon ke da sun zalunci ba kaga babu al'itrafu bil zalimi wanda yana daga cikin sharhin tuba ta yadda kai ne to su a cikin kalamin nasu ba su nuna sun gile ba shi saka Allah ta'ala a wani bu yace innaha kalimatun huwa qa'iluha magana kawai suke faɗa dan ba su yi itiraf da dambi ba to Allah baya amsan tuba a kiyama tuba a nan duniya ce dan haka mutum ya sulhu da ubangijinsa tun kafin lokaci ya kore masa Allah ta'ala ya ce wa mahum bi kharijina minha alhali kuma su ba masu fita daga cikin wuta din ba ne eh ba masu fita daga cikin ta ba ne in Allah ya hukunta musu wala mu azabu muqayyim kuma suna da azaba dawwaman miya dan duk wanda ya je ma Allah da kafirci a kiyama da wama zai auta wanda zaka ga Allah ya fidda shi daga horan da ya masa a cikin wuta sai wanda ya saba ma Allah ya aikata laifi amma ya je ma Allah da imani ko ma karantar imani ko man dade wanda yayi Allah ta'ala da wannan karamin imani zai fitar shi kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta da annabi ya faɗa nau'i nau'i na tsayarwa ceton da Allah ta'ala zai yi a kiyama salihan bayi za su za a sa salihan bayi su ceto ɗaya-ɗaya ko za su ceto bayan ceton da annabi zai a shafa'atul umma wannan samun mutane hisabi ne kuma shi ma zai ceton salihai za su yi annabawa za su mala'iku ma za su yi duka da umarnin Allah da izininsa kuma Allah ne zai ayyana wa za a ceta waye zai ceton wa za a ceta sai duk an gama dukkan ceto Allah ya tambayi bayinsa kowa ya yi waɗanda ya sanya su kai sai ce saura shi to ubangiji kuma a nan ne ceton nasa zai zamanto mai yawan gaske domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah madaukaki ya ambata cewa wato annabi ya ambaci Allah ya halicci rahama ɗaya guda ɗari guda dubu ba ɗari ba guda dubu guda ɗaya ita ce sanya ta a duniya da ita ne dabba take ɗagewa ƙafarta don kar ta cutar da ƴarta ɗanta ƙarami da ta haifa ta ajiye ƙafarta a ƙasa sai ta ji ta taɓa shi to sai ta ɗage ƙafa ai tausayi ne bata gan shi ba amma ta san ta taɓa ɗanta ta taɓa don haka tana tausayi to wannan ɗaya na cikin kashi ɗaya duk tausayin da kowa zai yi da kowace halitta duk a kashi ɗaya ake kashi dubu kashi 999 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ajiye makansa a ranar alƙiyama zai baza ta Allah ka samu cike ba to Allah ya ce
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan hukuncin barayi wanda zai je ya sata Allah ya ce wasariqu wasariqatu barawu da barauniya alifun dalalah fi ma mawsulatun mubtada wasilatuha hiya sifatu samiha ay allazi saraqa wal lati saraqat wato kuma a ce ai wanda ya sata da wacce ta yi sata wani shibihi bi shar'i kuma saboda ya yi kama da shar'i wato kuma a ce in saraka sariqun wa sariqatu to ga hukuncin faqatu aydihima dukhilat alfa'u fi khabarihi sai aka shigar da fa'un a cikin khabarin aka ce faqatu aidiyahuma, to ku yanke hannayensu guda biyu, aidiyahuma. To kaga nan wajen ana da bukata a ji karin bayani a wajen wannan. Yana daga cikin ayoyin da suka zamanto gagarau, wanda duk yadda wani mai da'awan cewa a jingine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, to yayi kawakawa, ko da Qur'ani ba zai iya samun mafita ba. To wannan aya tana daga cikin irin waɗannan ayoyi. Qur'aniyun ba za su iya hukunci a nan ba, domin ismul yadi ana italaƙinsa ga iyanan alko, kuma ana iya italaƙinsa ila sa'idi, ana italaƙinsa ila abudi, duka ana ce da shi alyadi. Labaka guda ukun nan, kaga nan da aka ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ku yanke hannunsu, in ka yanke nan sai a ce meye dalilinka, in nan ya sare sai a ce waye gaya ma haka, in nan aka ce sai a ce ba mu ayar da ta nuna haka. Shi dai Qur'ani ya ce a yanke hannu, hannu kuma Larabawa dukka da nan da nan da nan sukan kira shi hannu. Saboda daga nan wajen zuwa nan wajen za ka samu sunaye sun kai wajen guda ashirin, kowanne gaba tana da sunanta, kowanne tsirkiya tana da sunanta, kowanne sashe yana da sunansa. To kaga nan wajen dole ana da bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani me ake nufi. To Allah ta'ala ce wasariqu wasariqatu, da farawo da farauniya, faqata'u aydiyahuma, Allah ta'ala ya ce ku yanke hannayensu, ayyamina kullum minhuma min al-qu'i, ku yanke hannun dama, kaga ayyana ma hannu na kowanne daga cikin wanda ya sata, in namiji ne ya sata, in mace ne ta sata, hukuncin da ake musu kenan, ba bambanci, hukuncin namiji da hukuncin mace duka ɗaya ne. Ku yanke hannayensu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da haddi na sata sau biyu ne kawai a rayuwarsa, ya yi ma namiji ya yi wa mace. To kowanne hannunsa ake yankewa zuwa ga idan hannu. Alku'u shi ne ya ce wahu mayalul ibham, shi ne abin da ke kusa da wannan yatsa, ita ce al-ibham, ay min mafsilil kaf'i ani sa'idi, daga bakin gabar tafin hannu, ani sa'idi, inda ya raba shi da nan tsintsiyar hannu, shi ne as-sa'id. To nan ne inda ake yankewa, nan kenan. Hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ayyana ina ne za a yi, da kuma aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar. Hadith ya inganta wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ana sariqu yasruqu al-baybata fatuqta'u yaduhu wa yasruqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Allah ya la'anci farawo da zai je shi ya sayi kwai, da zai je ya saci kwai a yanke hannunsa, ya saci igiya a yanke hannunsa. To ba ana nufi cewa in mutum ya saci kwai za a yanke hannunsa, ko in ya saci igiya za a yanke hannunsa ba. A abin da ake nufi, ya saci abin da ba shi da kima, ba shi da daraja, abin da ba kuɗi ne da shi da yawa ba, kuma wannan ɗin ya sababa a yanke masa hannunsa, in dai har ya kai mizanin da annabi ya ayyana. Nan ma ne ya ce wa bayyanati sunna أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بين تشوا ابيند ake yanke hannu adalilin sa tassa sai abin da yake rubu dinar ko sama da rubu dinar, abin da yake rubu dinar, dinar in araba shi gida hudu, to abin da yake rabi daya kashi daya daga cikin hudun daya bisa hudu. Yanzu misali nawa ne kimar dinari daya? Ne kimar dinari daya dubu sha biyar dinari ɗaya to ku dinar a yanzu dai yake kusan 65,000 ba kuma dinar yake kusan 65,000 a lissafin yanzu ko daga dinari ɗaya in ka rufa shi zai ke wajen 260 ko to ba dinarin da ma ke nema ba ko dinar sun ke su za ka yanzu mutum ya saci abin da ƙimarsa ya kai wato 65,000 ko dinar ke to ba shi ne kaɗai hukuncin da ya ta'allaka da wannan ba kuma a aikace watan hadithi ya tabbata a cikin muwatta ta Imam Malik ibn Anas da aka kawo hadithin daga Urwatu wato Urwa bintu Abdurrahman Urwa bintu Abdurrahman da ta ambaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannu ga abin da aka sata wanda kimarsa talaqa dirham dirhami uku kaga dirhami uku a aikace shine me kenan shine babu dina domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama dirhami wato dubu ai dirhami 12 shine dina ɗaya a musu a canji kamar silan da ne ko sile 12 shi yake canjan banka kobo 12 shi yake canjan kamar sile abu nan kobo ne kobo 12 shi yake canjan sile ɗaya akwai nayi akwai tabo ko akwai sisi akwai nayi akwai sisi akwai tabo sai kuma kobo sai sisin kobo sai sisin kobo to kamar haka ne to kaga wannan a aikace an nuna kenan a rubu dinar din shine ake yankewa Annabi sallallahu alaihi wasallama har ilo cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuqta'u yadu sariqi illa fi rubu'i dinarin fasaida kada a yanke hannun farao sai abin da ya kai rubu'u dinar ko sama da rubu'u dinar shine abin da ake yanke hannun farao a dalilin sa mana yace wala tuqta'u yadu sariqi illa fi rubu'i dinarin fasaida ba a yankewa hannun farao sai ya kai rubu'u dinar ko sama da rubu'u dinar in ya gaza rubu'u dinar ko da kuwa da naira ɗaya ne misali a ƙima to bai kai abin da za a yanke masa hannu ba wa annahu idza ada quti'at rajuluhu al-yusra kuma yadda abin yake idan farawa ya sake yin sata to ba ɗaya hannun hagun ɗin kuma za a kama a yanke ba yan sai kuma a duba ƙafarsa ta hagu sai a gutsa raita ta ƙasa a jirkice ke in aka yanke masa ɗaya hannun a lokacin abin nan ga ƙafa ko kuma da dungu ai kaga a abar masa hannu ɗaya da raita sa rufe to sai a yanke guda ɗaya idan ya sake sai a gutsa raita ku'i na ƙafar hagu haka za a masa min mafsilil ƙadami daga can mararaba wato daga idan sawu in kuma ya sake sun maliyagun yusra sai a dawo hannunsa na hagun ɗin sai a gutsire in ya sake kuma sun marajilin yunna sai a yanke ƙafar dama ga kuma da me zai sata haka ya kai wannan gandubo shi kuma da rashin zuciya wa ba da zalika a kaddara inda har zai yi haka zai sake zuwa ya je ya rarrafa hakan ya je da bakinsa ya sata ya kokarin guduwa a kama shi to yi azzar nan kuma sai a masa ta'azir horo za a masa bai ma ya ba mutu imamu min hukuba na abin da shi shugaba yake ga ya kamata a masa na horo Allah ta'ala ya ce jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne game da abin da suka aikata shi yasa aka musu wannan horo nakalan wato horo ne ai uqubatan lahuma horo ne gare su daga wajen Allah subhanahu wata'ala minallahi daga wajen Allah wallahu azizun Allah mabuwaye ne ai galibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne akan amarinsa hakimun kuma Allah ta'ala mai hikima ne fi khalqihi cikin halittunsa to ba wai kawai daga mutum ya je yayi sata shikenan sai a kama hannunsa a yanke ba a wani taro da aka taɓa yi ban mantawa jama'a irin lokacin yan brazos ake ce musu ko wanda suka wasu sukun suka narke suka zama yan shi'a ne sai aka samu wani yayi sata a cikin taron kusa da inda suka kafa gangaminsu dan sane ne ya sa hannu ya ɗebe kudi shi kenan da aka damke shi wasu suka fara tafkarsa sai aka ce a ku kyale sai wani ya ce ku miƙo mana wuƙa wai zai tsaye da haƙƙi ka ji garaje ga da ya ce ku zuba mana miya wai ku miƙo mana wuƙa to ba kowa ne yake tsaye da hukunci ba hukunci ai mai hukunci shi yake tsaye da hukunci hukuma ita take tsaye da hukunci ba kowa ba kuma sannan ba wai duk satar da aka je aka yi tarbu dinar ne ake yanke hannu ba akwai satar da za a yi tarbu dinar ma amma ba za a yanke hannu ba don haka dole akwai sharuɗa na farko sai ya kasance abin da aka sata ɗin yana da ƙima yana da ƙima da za a iya maida shi kuɗi za a iya saida shi a samu kuɗi sai yana da ƙima duk abin da dama mustahili ne a saida shi ba za a iya maida shi ya zama kuɗi ba za a yi mutum haddi a kayan satarsa to da haka sai abin da yake mutamawwili dole sai an samu wani sannan kuma sai wanda yake ko da mutamawwilin ne sai kuma ya kasance ya halatta a saida shi halal ne a sayar in mutum ya saci abin da ƙimarsa ta wuce rubu dinar amma kuma shari'a ba ta yadda a saida shi yanzu mutum ne sai ce sai ya saci katan-katan ɗin giya ko ya je ya sato ƙunshin wiwi ko ya je ya sungumi aladan wasu ya kudu suka kama aka yi ƙima a aladan nan aka ga zai kai 70,000 sai a ce a wannan ai sai a je a yanke masa hannu ba za a yanke masa hannu ba mun gane ko sai abin da yake ya halatta a shari'a sai da shi dole sai da wannan sannan ƙa'ida ta hudu ko shara'i na hudu shine wanda muka ji wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana rubu dinar fasa'ida sai abin da ya kai rubu dinar ko sama rubu dinar abin da yake ƙasa da rubu dinar ba za a yanke a dalilinsa ba sannan kuma sai an yi satan nan cikin hirzi ma'ana an tsare gun idan an tsare shi abin da yake hirzi wanda aka riga aka tsare ba a bar shi galala ba yanzu mutum misali sai ya zo tasha zai shiga mota kuma sai ya ajiye jakarsa a gaban gidan wanka sai ya shiga zai kama ruwa wani sai ya zo sai ya ɗauke jakar ya gaba da ita kuma da kuɗi da yawa a ciki ko akwai kayayyaki wanda sun wuce rubu dinar su laptop ɗinsa da su waya da wani ɗan kuɗinsa da su wane ne aka je aka kamo a ramu za a yi hannunsa ko da jakar miliyoyi ya ajiye a waje saboda ba hirzi ba waje ne kawai galala ne amma wanda aka ajiye shi a gida ko ka kwanta a kansa ko kana riƙe da shi ko yana cikin aljihunka mun gane ko ko kuma a ce mashin ɗinka ne sai ka sa masa ƙarafa ka ɗaure ko ka kafe ka kulle ka wani sai ya ɓalla ka to wannan duka hirzi mu fahimta to don haka sai hirzi yana da faɗi to sai abin da yake ya shiga cikin hirzi yanzu wanda ya sa hannu aljihu ya sato farawo me yake hannunsa aljihun wani aljihun wani ba inda ake saka hannun kowa bane ko aljihun ka naka ko ba ka bane a kwarai kuwa mutum zai ga ko matarsa ne baya so ta sa hannu a ji haka ne ya fi so shi ya dauko ya mika mata shi ne da ka tamana ai zan baki to da haka wanda ya sa hannu aljihu ya sa ne to ya shiga hirsi sai a duba me ya sa ta duka waɗannan suna cikin sharaɗa wanda ya je ya sa ta kuma ba baligi ba ne babu kallafin ba ne babu alƙalami a kansa ba za a yanke masa babu shi ba za a masa ba ba za a masa wannan yankewa hannu ba saboda yanzu babu alƙalami a kansa rufe alƙalami an ƙazafe sannan kuma sai ya kasance ya yi shi ne an ikhtiyarihi wato bisa zaɓinsa ba tilasta ta shi a kai idan waɗansu ne suka sa shi a gaba suka ce sai ya je ya sato misali kidnapping ɗan ɗansa suka yi suka ce za su kashe ɗan sai ka shiga wancan gidan ka je ka ɗebo mana kaza in ka shiga waje kaza za ka ga kaza ya lallaɓa ya je shiga gidan ya ɗebo musu a kama shi aka bincika cewa waɗansu ne suka tilasta shi to shi ba za a masa hali ba don ba bisa zaɓin sa yi ba tilasta shi aka yi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta shi a kayan wani abu ko kalmar shakka mutum ya faɗa in dai tilasta shi aka yi bai zama kafiri ba sannan kuma sai idan babu shubha idan abun buru da bi shubuhat idan akwai wani abu mai rikitarwa na shubha ɗa ne ya yi sata a ɗakin ubansa ya ɗebi dukiya mai yawa akwai shubha gidansu ne ɗa ne yana da damar ya shiga ɗakin babansa dama yana shiga gida ko baban ya ce masa karka shiga dama gidan abu ne mai sauki shi in an gan shi a cikin gidansa ba wanda zai tuye shi yaro ne da mai gidansa ya amince masa yana shiga ya je ya ajiye masa kuɗi ko kuma ya ce je ka falo ɗauko min kaza ko je ka falo ajiye min kaza sai ya lallaba mai gida baya nan ya ga a wata kusurwa akwai wata ajiya sai ya je shi mai gida baya nan sai ya ɗauke ba a yanka hannu a kansa dan an alamince masa shiga gida akwai shubha to duka irin waɗannan abubuwa na shubhat suna kasancewa ko misali yanzu shago ne wanda ana shiga za ka iya shiga a tsakiyar shagon ka san shagon akwai bambanci akwai shagon da za a sanya masa kanta nan logo area ne sai mai shagon da yaran shago kostoma a waje yake akwai shagon kuma da abu da yake mutum zai iya shiga ya kewa yanzu kamar supermarket ai ka kewa kake hadda trailer ma ka riga ɗauka kana sawa mutum sai ya lallaba sai ya ɗebo wasu abubuwa masu daraja shi bai san cctv ta ɗauka ba ya fita sai aka kamo shi aka duba aka kimanta to babu yanke hannu a kansa domin an amince dama kastoma ya shiga ya kewaya a koyi sai dai wani hukunci na ta'azir da za a masa ba cewa aka ci a bar shi salala ya tauba a akwai ta'azir a kansa amma ba dai yanke hannu ba don ba sata irin wadda aka ci a yanke hannu ya yi ba to waɗannan abubuwan dai suna nan a shimfiɗe a cikin shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sakamako ne dangane da abin da suka aikata horo jaza'an bima kasaba sakamako game da abin da suka aikata nakalan min Allah horo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azizun Allah magwaye ne hakimun mai hikima duk abin da Allah ta'ala ya akwai hikima ce ku duba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum biyu ne namiji da kuma mace shi da aka saukar wa hukunci kaga shi musulunci ba ya zo ne dama ya ta gutsar hannayen mutane yana jefe su yana karkashe su da takobi ba haka ne hikima ba yawancin hukunci na shari'ar musulunci tana zuwa ne don ta hana mutane afkawa zuwa ga abin da aka hana su don su roƙi izina ne deterrent ne a kange su daga afkawa cikin laifi duk lokacin da aka ga an gutsar hannun mutum ɗaya to insha Allah mutane za su shiga taitaye su amma lokacin da ya zamanto ba a gutsar hannu to an sarayar da hikima ta dakatar da sace-sace zai yi ta tafiya. Amma Ubangijin da ya ambaci haka shi yasa yace azizun shi mabuwayi ne, sai kuma yace hakimun kuma shi mai hikima ne. Duk abin da ya yi Allah subhanahu wataala akwai hikima ce. Akwai wanda ake ce da shi abu ne ala al-ma'a, shi bai fahimci hikimar da Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan hukuncin ba. Wani ne, in fact ba ma murtaddi ne, ba wanda yake cikin addini ba ne, don ya yi rabda a tes ne, kasan duk lokacin da mutum yake bin falsafa to ba zai zauna da addini ba. In dai kace philosophy za ka dinga bi da shi, za ka yi tasarrufin rayuwa da al'amura, balle ka ce za ka ɗora shari'a a kan ma'auni na falsafa, to mutum kuma zai kauce. Abu ne ala al-ma'amun ya rayu cikin ƙarni na hudu zuwa cikin ƙarni na biyar hijiriya, kaga ba mai za ka yi shi ba. An yi shi a ƙasar Sham, can wajen Syria, a wannan tsakanin ya rayu. To shi ne sai yake tuhuma wai yana cewa yadun bi khamsi ma'inin wudiyat ma baluha quti'at bi rub'u dinar. Wai kaji abin da yake faɗa, yadun bi khamsi ma'inin asjadin wudiyat ma baluha quti'at bi rub'u dinar, tanaqudun ma laha ma lana illa as-sukutu lahu. Wai hannu ne da ake fansassa diyarsa da za a biya dinari 500, to wai ma balu haƙoƙin addi rubu dinar, me ya saka kuma yanzu a ce a yanke ta a dalilin rubu dinar? Ta ga kamar yana tuhumar shari'a ne, to har ma ke cewa ta naƙudu ma da na inda su kutu da kuma. Wai wannan tukawa zai ce wanda ba kai isa yin magana ba sai dai kawai mai shi wa anna uza bi barina minan nari, kawai mu roki Allah da ya tsare mu daga wuta. Wato wai yana nufi akwai tanakudi a ciki, ka san hannaye guda biyu a shari'ar musulunci, idan aka yanke wa mutum hannaye guda biyu wani ya sare masa hannaye biyu matsalan, to kisasi za a yi. Idan kuma ya zamanto da khada'i ne, to zai biya diya ne cikakkiya. Diya cikakkiya kuma addiyatul kamila dinar 1000 ne. Kaga kowane hannu guda daya za a biya fansassa ne, idan an cire shi bisa kuskure ko inda gangan ne aka ce a biya diya, diyarsa dinar 500. Hannu daya, kaga yatsa daya dinari 10 ce, wannan 10, wannan 10, wannan 10, wannan 10. Almula, wannan shi ne almula, gaba daya nan, gaba daya nan, gaba daya nan, kowace almula dinari 3 ne. Kaga an tara 10 kenan, in kai approximating din sai 10, in nan aka cire to abin, to kaga hannu guda daya nan da za a yanke ko nan aka yanke duk daya ne, ko nan duk ɗaya ne, diyarsa za a biya dinari 500. To shi ne wai ke cewa yadun bi khamsi ma'inin asjadin wudiyat ma baluha quti'at bi rub'i dinar. Wai hannu ne wanda shari'a ta musulunci ta ambaci cewa fansarsa idan an yanke shi za a biya fansa na dinari 1000, ai za a biya dinari 500 ne. To me ya saka kuma yanzu aka ce in ta yi sata za a yanke ta a dalilin rub'u dinar? Sai ma kai dinar ya fi rukun dinar. To shi ne ke cewa ta naƙudu ma lana illa sukutu lahu, wannan tukawa ne da kawai sai dai mai shi wa anna uzu bi barina minan nar, kawai dai mu ne roƙi Ubangiji ya tsare mu daga wuta. To sai aka samu wani daga cikin malamai, wani alƙali ana ce da shi Ash-Sharifur Muqtada, sai mai da masa ansa sai ce yadun bi khamsi ma'inin asjadin wudiyat lakin na hashi bai ce ma ba duha ba, sai ce lakin na haƙuti a birbu dinar. E hannu ne dinar 500 ne fansarsa, amma kuma an yanke shi a dalilin rubu dinar. Sai ce izul karamati izul amanati aghlaha wa arkhasaha ذل الخيانة فافهم حكم الباري sai ce ai a dacen yana hannun yana da daukaka ne saboda yana cikin amanar Allah bai zalunci kowa ba to shine aghlaha wannan amanar da ya rike sai ta zabe ta bayan kowa ba sai ta bashi daraja aghlaha ya zaman to yanzu yana da tsada sai ce wa arkhasaha zillul khiyanati amma ha'inci da yayi shine yasa farashin ya fada kasa sai ce fahim hukumar bari ka fahimci hukunci na Ubangiji kuma kaga hakan hannun da bai taba na wani ba yana da daraja to sai zaman to yana da kima in aka sare hannu wanda yake kufutaccin bai taba kayan kowa ba farashinsa mai tsada ne amma idan har ya watsar da kimarsa ya dau kayan wani a farashinsa ya fadi shi ya saka abu dinarsa a yanke shi yasa Allah ta'ala ya ce wallahu azizun sai ce hakimun Allah mai hikima ne Allah ya samu dace to Allah ta'ala ya ce faman taba min ba'di zulmihi duk wanda ya tuba bayan zaluncin sa ay raja'a anis sarika ya tuba ya daina sata wa aslaha kuma ya kyautata amalahu ayyukansa ma'ana ba wai sai barin satar kawai ba misali a ce yana shan giya yana neman mata yana wasu ayyuka na jarima kuma yana sata yanzu sai ya daina sata to ba shi ake nufi ya daina sata kuma sannan aka ce wa aslaha kuma ya kyautata ma'ana sauran laifuka ma da Allah baya so ya daina to wannan sai Allah ya masa alƙawari ya ce fa inna Allah yatubu alayhi Allah subhanahu wataala ya yi tuba ga gare shi laifukan da ya aikata baki inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne mallai ce fit ta'bir bi hada amfani da ake da wannan lafazi ma takaddama yana fa'idantar da mu abin da ya gabata a can al-muharrim su ma da aka ambata a baya ko min suqutu haqqin lahi ta'ala haqqin Allah ne ya sarai fala yasqutu bi tawbati haqqul adami haqqin dan adam bai saraya a dalilin tubar farawo farawo ya je shi ya saci kayan mutane ya sace kayan mutane kuma sai ya tuba to kuma sai ya maida musu kayan su yanzu laifin da ya ma Allah subhanahu wataala ne Allah ya yi masa amma haƙƙin mutane sai ya maida musu ko kuma dalilin sata ya kashe mutane kuma yanzu ya tuba daga sata to kuma wancan haƙƙi yana nan a rajiya wa yanzu kotun mulahada wanda take yawan rikitar da mutane ana sa yi mata kyakkyawan fahimta wato waɗansu za ka ga suna cewa idan aka ba da labarin barayin gwamnati da suka ɗaɗɗaiwu kudin gwamnati aka tabbatar sun yi ba sai ka ji an ce ɓarawan biliyan kuma misali akwai bambanci a tsakaninsu wanda zai cika waɗancan sharuɗa da aka faɗa a wajen satarsa zai iya satar akuya ɗin in ana shari'ar Allah a yanke masa hannu shugaba kuma da yake da iko akan baitul mal ko aka bashi wata amana shi kuma sai ya ɗebe kuɗin mutane shi kuma ba za a yanke hannunsa ba farawa ba ba farawa ne irin wancan da za a yanke shi abin da ya khiyana ne cin amana akwai abin da za a masa na ta'dhir a shari'a amma abin da nake so a fahimci akwai bambanci a tsakaninsu shi wancan cin amana ne ya samu wata dama ne shi mu'tamanu ne sai kuma ya khiyana to nasa hukunci da ba ba yake hannu bane bai yi daidai da wanda zai saci kayan mutane a hirzu a matsayin sata ba ba ɗaya suke ba wannan ba a gayyace shi ba shi kuma wancan an gayyace shi aka danka masa wani abu so akwai bambanci da wanda ya fasa shago ya shiga da kuma yaran shago ya ɗaya kuɗin mai gida ya fita akwai bambanci Allah ya samu dace su ɗin ma dai kar a rika kyale shi Allah ta'ala ya ce faman taba bi zulmihi faman taba min zulmihi faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha duk wanda ya tuba bayan yayi zalunci wa aslaha kuma ya kyautata ayyukansa fa inna allaha yatubu alayhi allah madaukaki zai tuba a gare shi inna allaha ghafurun allah madaukaki mai gafara ne rahimun mai jin kai shine ake bayanin cewa haƙƙin allah ne yake sarai amma haƙƙin dan adam baya saraya yanda cewa akwai waɗanda a cikin magabata tun daga cikin salaf sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ga cewa ayat tana nufi in har mutum ya tuba bayan zaluncinsa sai ya tuba ba a masa hukunci ba in dai ya tuba to za a bashi akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abu Hurairah akwai Abu Musa al-Ash'ari suna da wannan fahimta amma dai abin da ya tabbata wanda jama'u suka tafi a kansa shine haƙƙin Allah ne yake saraya amma haƙƙin ɗan adam yana nan shi wannan sai sun biya dalilai da yawa suna nuna wannan ai haƙƙin ɗan adam har a kiyama ma Allah yana sawa a biya ko annabi ya ce atadruna man al-mukhlis kaga annabi ya yi ambaci menene ake fina at-taflis wanda za masa warwaso to tunda babu kuɗi to a kiyama warwaso Allah da ake Allah ka tsare mu to dan haka fala yasqutu bi tawbati haqqul adami tubassa ba ta sabbaba sarayar haƙƙin ɗan adam min al-qati'i wa radd al-mali na yankewa hannu da kuma mai da dukiya wannan shine abin da Imam Malik ma ya tafi a kansa wato inda ya tabbata ya riga ya shiga ya yi hirzi to haƙƙin Allah subhanahu wataala Allah ba zai masa hukuma ba kun san harce biyu ne mutumin da ya sata harce biyu ne ya saba ma Allah kuma ya saba ma mutum na'am bayyanata sunna yace sunna ta bayyana annahu in afa anhu qabla rafi'i ila al-imam sakata al-qat'u wa alayhi malik wa shafi'i idan ko dama a nan duniya ko dama misali lokacin da aka kama shi ne ko da an kama shi amma kuma kafin akai karasa zuwa ga liman zuwa ga shugaba kenan arfa'u ila al-imam wato kafin akai a tsugunar da shi a gaban alƙali sai aka ce an yafe masa to sakata al-qat'u yake hannun ya sara eh ana da wannan dama wa alayhi malik wa shafi'i imam malik da imam shafi'i da wannan fahimta su mutum ne ya kama farawansa kuma ya kama shi dudu kuma ya sa kan ya fita ka san wai ba wace yana cewa wai na shiga man ɗauka ba ta fitta farawa to a shari'a tana fitar na shiga man ɗauka ba ta fitta farawa shiga gidan yayi kafin ya ɗauka sai ya kama shi ɗaukan yake so yi amma bai ɗauka ba sai mai gida ya ɗauke shi ya kuru a ka zo a kama shi to sai dai yanzu a masa hukuncin ya shiga gidan wani amma ba sata ba dan bai ɗauka ba abin da na ɗauka shi kenan kuma haka za a bashi ba abin da ya ɗauka ba za a yanke masa hannu ko kuma ya shiga gidan ya fita amma bai ɗauka ba to sai dai a masa hukuncin me yasa ya trespass ya shiga gidan wani ba da izini ba sai a masa ta'zir to idan aka kama mutum ɓarawo ya yi sata ko da ya kai rubu dinar kai ko da ya kai nawa ne kimarsa shi wanda yake sahibul mal sahibul haqqi sai ce ya yafe masa to ba za a yanke masa hannu ko da alƙali ya ji labari mun gane ko ba a kai shi ƙara wajen alƙali ba ko da alƙali ya ji labari cewa ai an kama wane ba a yanke hannun da za a yi shi wancan yace a shi ya yafe masa wannan kuma ya tabbata cikin hadithin Bukhari cikin ƙabiya ta Safwan ibn Umayya wanda aka yi masa sata Ahmad Fathi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kai ɓarawo wajensa annabi ya ce ku je ku yanke hannunsa shi ne wanda aka yanke hannu a zamanin annabi sai kuma ya ta waccan mata al-makhzumiyya annabi ya ce ku je ku yanke hannunsa Safwan ibn Umayya ya ce a wannan din ya manzon Allah ni na bar masa ma abin sai annabi ya ce halla qabla an ta'tuni bihi me hana kai haka kafin ku zo mun da shi to kaga da annabi ya bada wannan dama ya ce me ya hana kai haka
ashe annabi ya consent kina cikin takrir ashe da kai haka kafin ku zo da shi kenan to sai malamai suka ce in mutun ya yafe kafin akai kara to shikenan hukunci ya sa wallahi Allah ta'ala ya ce
alam ta'lam anna Allah lahu السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
الله تعالى يجي ألم تعلم شوف كسني بني أيها المخاطب كنا وانت أجي ومقانا والاستفهام فيه للتكرير تنبيع يجي أما تبتر معك baka ji ne ai ma'ana ai kana jin abin da na faɗa shin baka sani ba ai ka sani kenan annallahu cewa Allah fa lahu mulkus samawati wal ard mallakan sama fa da ƙasa na sa to wanda yake da mallakan abu kuma bayin sa ne kuma dama shi yayi waye sai ya ce masa ga yadda zai sarrafa su yake da wannan kifi subhanahu wa ta'ala la yusalu amma yaf'aluhu musa a nuna cewa hukuncin da Allah ya wa muharibi da hukuncin da ya wa barawo yana da ikon yayi ne shi yake da iko ba wanda ya sai shar'anta shari'a sai Allah wanda yana nuna mana cewa ita shari'a farfajiyar Allah ce wallahi ba wanda ya sai ce ga yadda shari'a take sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ambata ba dan kansa ya faɗa ba Allah ne ya kimsa masa ko ya gaya masa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu wa duk abin da annabi ya faɗa na shari'a daga Allah take kuma Allah shi yake da iko yu'adhibu man yasha'u Allah shi yake azabtar da wanda yaso ta azibahu ya azabta wa yaghfiru liman yasha kuma shi yake gafarta wanda yaso almaghfirata tadawu gafara a gare shi wallahu ala kulli shay'in Allah fa akan dukkan komai kadirun Allah mai iko ne wa min mutta'abbu wal maghfira iko sane azabta igon sa ne ya gafarta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya lulluɓe mu da gafararsa amin Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe amin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana amin dan uwa madan jujima dangala da Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa dukkan sauran da suka rasu iyaye mu da malaman mu mun ji Allah ya kautata makwancin su dan kuma da basu da lafiya mallam Taisu da Naja'an Ambata da ɗan gida Alhaji Ibrahim da kuma masu gitas da suke asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya amin wannan mun addu'a wannan wani bawan Allah ne yake kokawa da kuma roƙo cewa yana fama da shafar shedanin aljanu da dare yace suna matukar cutar da shi ga mafarkai na su kulle da almara duk daren duniya don haka yake roƙon mutane don girman Allah yana roƙon wannan majalisi da albarka ya sanya shi cikin addu'a da fatan Allah ya raba shi da su da ma dukkan wani sharri da abin ki Allah ya biya dukkan bukatu na alheri kuma ji Allah ta'ala ya masa tsari kuma yana da kyau shi ma ya dauki matakai matakai suna nan da yawa wanda yake nawai aya matsalan duk lokacin da ya zo shi zai rufe in gidansa ne in ɗakinsa ne ya bismillah sannan na biyu duk lokacin da ya zo shi zai yi bacci ya yi alwala ya ruka bacci da alwala sannan ya dinga yin afkarin da aka ambata idan ba zai iya dogayen afkar ba to zai iya yin takaitattu misali ya karanta kursiyu karanta
suratul ikhlas kafa uku, kursiyu kafa daya, ikhlas kafa uku, falaki da nasu kowanne shi ma kafa uku uku, sai ya buɗe hannunsa ya shafa inda ya gwagwadon inda zai samu a cikinsa ya shafa, kuma ya kwanta ta gefensa na dama. Duk lokacin da ne wani mummunan mafarki in ya farka, to sai ta'awudhu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, allahumma inna a'udhu bika min sharri ma ra'aytu, sai tofa ta gefen hagu, sai kuma ya canja kusurwar kwanciyar tasa. To waɗannan duk suna cikin dai matakai, suna nan da dama, sai ɗauki irin wannan matakai insha Allah, Allah maɗaukaki zai raba shi da su. Kuma yana akwai kallakalle da yake a gidansa, duk a daina in yana ganin har watan tuho ya daina irin waɗannan abubuwan. In akwai kaɗe-kaɗe da ake yawan jin su ma a daina, a dinga yawan karatun Alƙur'ani ko ana sa karatun Ƙur'ani a gidan. To wannan duka yana taimakawa bismillahi ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana kariya baki ɗayanmu da mutane suke ta gayyatowa shaitanin cikin jama'a. Kuma kullum da kansu mutane, wallahi mutane suke ƙara gayyato su, ai da ba sa cikin sun yi ƙaranci a cikin namu, to amma yanzu gayyato su ake yawan yi saboda kowa ya dukufa a kan yana son duniya. Sai ta gayyarsu, sai ta gayyarsu, kowane su kulle bokaye sun cika gari, bokaye ma da gaske za ka yi ta gaisawa da mutum baka san boka ba, wallahi bokaye suna nan sun kokkori bokanci suna yi. Yan kasuwa suna zuwa ana musu, transporters masu trailer suna zuwa ana musu, mata shekarun duniya suna zuwa ana musu, ga suna yan siyasa su ne ma a kan gaba limaman abun, kowa bokanci kala-kala ana gayyatowa aljanu, ana gayyatowa aljanu cikin al'umma. Allah ya mana sani, Allah ya shirar da mu hanya mai daidaiciya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.